Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Yau Litinin 10 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kasashen yammacin Afirka sun kafa wani kwamiti da zai binciki rufe iyakokin kan ƙasa da Najeriya ta yi tun a shekarar da ta gabata. Haka kuma ta takaddama ta kaure biyo bayan kafa rundunar tsaro da gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya suka yi, wato shege kafasa. Muna tafa da ƙarin bayani. Yau akan wannan batu za mu bude layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan kafa wannan ƙungiya ta tsaro a arewacin Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Adadin mutane da suka mutu da cutar coronavirus ya haura mutum 900, yayin da ƙarin mutane da suka kamu da cutar a Burtaniya ya sa aka ayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar jama'a. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a yau Litinin cewa yaduwar cutar ta coronavirus tsakanin mutanen da ba su taɓa zuwa China ba ka iya rura wutar da za ta ƙara yada wannan cutar. Ghebreyesus ya ce a cikin 'yan kwanakin nan mun ga wani abun damuwa a kan bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba su taɓa zuwa China ba. Jami'an kiwon lafiyar China sun ce an samu sababbin mutane 97 da suka mutu a jiya Lahadi, abinda ya kai adadin mace-mace zuwa 908. Akwai kuma sababbin waɗanda suka kamu da cutar da yawansu ya kai 362, lamarin da ya nuna raguwar yaduwar cutar ta kowace rana. Kuma ya ce akwai ƙwarin gwiwa cewa matakan da ake ɗauka suna tasiri. Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a nan Amurka sun kwashe yinin rana ta ƙarshe, wato suna tafka muhawara da juna kafin zaɓen fidda gwani na gobe Talata da za a yi a New Hampshire. Hakan wani yunkuri ne da 'yan takarar ke yi na neman galaba a kan takarar da za ta kai ga fitar da wanda zai fafata da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaɓen shugaban ƙasa a watan Nuwamba. Zaɓen da za a gudanar a jihar New Hampshire da ke arewa maso gabashin Amurka zai dora ne a kan zaɓe sharan fage mai tattare da matsaloli da aka raba ƙuri'u a makon da ya gabata a Iowa, wanda aka samu jinkiri wurin fitar da sakamakon zaɓen da aka alakanta da matsalar manhajar da aka yi amfani da ita wurin tattara sakamakon zaɓen na jihar wacce ta fifice a harkokin noma. Tsohon magajin garin birnin South Bend na Indiana Pete Buttigieg ya ce a zaben fidda gwani shine na farko wanda zai shiga zaben na fidda gwani na farko ne a gobe Talata, wanda zai kai ga kidaya wakilai. Buttigieg ya samu ƙuri'u 14 a cikin 41 na wakilan da suka bayyana a Iowa, inda Senator na Vermont Bernie Sanders ya samu 12, sannan Senator Massachusetts Elizabeth Warren ta samu ƙuri'u 8. Tsohon shugaban mataimakin shugaban Amurka Joe Biden shine ya samu ƙuri'u 6, inda kuma Senator Minnesota da ake kira Amy Klobuchar ita kuma ta samu ƙuri'a 1. Ma'aikatan tsaron Amurka ta fitar da sunayen wasu sojoji 2 da aka kashe su a harbi da ya auku da safiyar jiya Lahadi a gundumar Sherzad wanda ke gabashin lardin Nangarhar a Afghanistan. Sojojin sun hada ne da Sergeant Javier Jagua Gutierrez mai shekaru 28 da kuma Sergeant Antonia Ray Rodriguez mai shekaru 28. Wasu ma'aikatan sojin 6 kuma sun jikata a lokacin da sojan ƙawance na Afghanistan ya buɗe wuta a kan dakarun sojojin Amurkan da na Afghanistan baki ɗaya da bindiga mai ƙeran machine gun, in ji mai magana da yawun rundunar Amurka a ƙasar. Shah Mahmud shi ne gwamna na lardin Nangarhar.
kyara shi muke yi amaliyar rawandi da tarwasa kore mun ta damu mun da ce aya da
yace ana ci gaba da bincike har yanzu ba mu san ko sojan shigan burtu yayi ba ko kuma lamarin ne aka yi shi bisa kuskure ana nan ana ci gaba da bincike wani jami'in ma'aikatar tsaron Afghanistan da ya nemi a saka sunansa saboda ba shi da izinin magana a kafafen yaɗa labarai ya ce maharin sojan Afghanistan ne kuma ya yi musu da 'yan Amurkan kafin ya buɗe wuta a kansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito jami'in ya kuma ce sojan ba shi da wata alaka da Taliban
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagiyar rahotanninmu. Kungiyar bunkasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kafa wani kwamiti da zai binciki rufe kan iyakokin kasarta da Najeriya ta yi matakin da aka ce ya haifar da kunci da walhalu ga rayuwar makwabtanta. Sai dai kasar ta ce ta yi haka ne bisa wasu dalilanta. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruku Musa ya aika mana daga Abuja.
A daidai lokacin da kasashen Afirka ke wani babban taron su na 33 a inuwar tarayyar Afirka wato AU a Habasha, mambobin kungiyar ECOWAS wato shugabannin kasashen Afirka ta yamma sun yi wani taro a wani bangaren babban taron da ake yi domin duba lalurori da matsalolin da kasashen Afirka ta yamma suke fuskanta a sanadiyar ruhe iyakokin Najeriya da makwabtanta da kasar Najeriya ta yi a fafirkar da take yi na yaƙi da ta'addanci da kuma fasakauri. Wannan matsayin da aka cimma dai ya biyo bayan koke-koken da mambobin kasashen Afirka ta yamma din suka yi inda suka nuna irin wahaloli da kasashen su suke fuskanta a sanadiyar ruhe iyakokin da Najeriya ta yi da makwabtan kasashen ta wanda ya kawo cikas akan rayuwa ta yau da kullum da kuma kare lagun tattalin arzikin waɗannan kasashen. Malam Garba Shehu kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya shine ya rattaba hannu a wannan sanarwar da wannan taron ya cimma ya koma min ƙarin haske dangane da dalilan da yasa aka kawo wannan kwamiti.
Anan Addis Ababa akwai taro da aka yi na mambobi na kungiyar haɗin kan mutum Afirka ECOWAS kuma muhimman abubuwa guda uku suka tattu ne. Ita da akwai maganar rufe iyaka ta Najeriya tsakanin su da makotanta waɗanda su makotan suka nemi Najeriya suka buɗe wannan iyaka. Wasu kuma suka zama Najeriya Muhammadu Buhari ya ce akwai bukatu da aka gabatar gare su na gyara a kan lamura nasu su kuma ba a ga ɗauki muhimmanci sun ɗora a kan mai gyara da ake su a yi ba. Saboda haka an kafa kwamiti da ke ƙarƙashin Christian Kabore shugaban ƙasar Mali wanda aka ce je saurari kowane ɓangare kuma in kawo rahoto a cikin gaggawa a kan wannan lamari. Don haka akwai matsaloli na jini wanda na ƙaddamar da ita ce neman korewa a kasar wanda su kuma na akan shawara ce a cikin jirgin magana su ne daga kai na cikin kasar jini kuma ke kusa a tsawon da ke kotu ta magana. Batu na uku ne shi ne maganin sabon kuɗi ɗaya da ake shiga fito da shi a yammacin Afirka. Wanda kuma bayan zan kacce nan ma Najeriya ta nuna matsayinsa cewa ba ta rancanar wannan sabon kuɗi da ake shiga fito da shi. Kuma ta ce a yi ana so a yi amma a cikin yammacin Afirka da ke kawo cewa a yi yanzu ya yi shirya don a kai ka'idoji. Don da ko group babu kafar da ke cin bukatu da aka aiki ko muradoji da aka aiki. Saboda haka ba za a yi garaje a fara yin abin da tun daga kowa da shirya.
Malam Garba game da maganar ruhe iyakokin nan Najeriya ta gamsu da cewa makwabtanta suna takure saboda tattalin arzikin su ya ta'allaka akan na Najeriya kuma akwai hujja mai karfi cewa kukan da yan uwa suke yi kama a Afrikance za a duba domin a kawo ƙarshen ci gaba da rufe wa'innan iyakokin bisa ga abin da ka fahimta a cikin taron da aka yi tsakanin Shugaba Buhari da sauran makwabtan kasashen Afirka ta yamma din.
Yake suna takure shi ne abin da ya jawo wannan takurawa Najeriya suke. Tattalin arzikin Najeriya ake karyawa kuma Najeriya kamar yadda aka gani aka ji ta yi jan kunu ta nemi a gyara da saboda haka idan har wannan rikin iyaka zai sa su je kan tebur su saurari Najeriya su saurari ka'idojin da muke so su ajiye kan iyakokinsu aiki kaka kai saboda haka sai a tsaya ra ga yadda wannan kwamiti ke aiki ne gaban su da kansu.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda na daya da cikin yan tsaro ga shugaba Muhammadu Buhari da ke halartar taron da ake a kasar Habasha na kungiyar tarayyar Afirka wato AU. Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya. A daidai lokacin da wasu 'yan majalisun dokokin kasar ke nuna goyon baya bayan kafa kungiyar tsaro da gamayyar kungiyoyin arewa suka yi mai suna Shege Kafasa. Kungiyar gwamnonin arewacin kasar da ma wasu manyan shugabannin addini na cewa babu ruwansu da irin wannan kungiyar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan kasar ta ce har yanzu tana kan bakarta na cire shugabannin tsaron kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
A daidai lokacin da shiyoyin kudu maso kudu da kudu maso gabas ke kokarin kafa tasu kungiyoyin tsaron, takaddama ce ta kunno kai a arewa inda gwamnonin arewa da ma shugabannin addini suka fito karara suka ce ba sa goyon bayan kungiyoyin har da wanda gamayyar kungiyoyin matasa ta kafa wacce aka yi wa lakabi da Shege Kafasa. Amma manyan 'yan siyasa daga shiyoyin arewa irin su Sanata Abdullahi Adamu ya nuna goyon bayan sa inda ya tsokaci yana cewa
Shege Kafasa dan halastar yanka
kana goyon bayan su kenan.
Dole goyon bayan su ai a fara sake ake muna da dori do a cikin kasar nan shine ana fata da cewa muna da yawa kuma Allah ya ba mu shugabanci na Najeriya ana rena mu dole abin da kai ne neman Najeriya ta zama daya ta kasance daya suna ganin kaman in ai haka ana yi ne dan ashirtawa arewa to amma in kika tsaya kike nazarin abin da ke tafiya yanzu a kasa ba yanzu ba shekaru aru zuwa yau su masu kokan nan sun fi mu riban tafiyar Najeriya sau duk manyan ma'aikatan kasar nan yau inda ke arzikin kasa a hannunsu ina hannun hannunsu ki duwa su wake su suke shugabantar su ba ya yi bane ba.
Shi ma sanata mai wakiltar Taraba ta Kudu Emmanuel Bwacha ya ce kowane yanki su je su yi irin nasu dabarar.
A bisa halin da muke ciki ya dace kwarai domin kowane region kun so ku inda yake jami'an tsaro ba za su iya ba mu tabbas na tsare rayukan mutane ba. Kowane zone ya je nashi dabara yana zaka za ta tsare rayukan mutane domin wannan shine muhimmancin aikin gwamnati su abin da suke yi ba wani laifi a ciki su zona su tabbatar rayukan mutane su a tsare yake saboda haka mu ma a north central a north west a north east as south east everywhere a yi wannan dabaran kafin mu samu takamaimen mataki wanda za mu rike ya kasance rayukan mutane zai zama cikin nutsuwa.
A bangaren majalisar wakilai kuma ta bakin mai magana da yawunsu Benjamin Kalu ya ce suna kan bakansu na kira ga shugabannin hukumomin tsaro su murabus. Amma mai nazari a al'amuran yau da kullum Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi ya ce ba da goyon baya ga waɗannan kungiyoyi bai dace ba.
Gaskiya wannan matsala da ta kunno kai ta kungiyoyin nan ba za su haifa ma Najeriya da mai ido ba. Su a moto kundin nan da Shege Kafasa din nan da menene duka kada gwamnati ta sake ta bada goyon baya a kafa waɗannan kungiyoyi. Domin na farko kungiyoyin nan za a juya su zama wani tarnaki ga gwamnatin Najeriya. Kuma ina tabbatar muku da waɗannan kungiyoyi ba alheri bane domin wallahi nan gaba kowane state zai doki nashi ya kafa musu tasu dokoki. Kaga abun yayi clash da rundunar tsaro ta Najeriya ta 'yan sanda da ta sojoji da ta civil defense wayanda gwamnati kuma doka ta yadda da su. Tsaro ya ta'allaka ka tokan ga gwamnatin tarayya don haka sai dai gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta kafa runduna ta musamman ko kuma ta karfafa wayanda take da su domin su yaki wannan hali da ake ciki na tsaro.
Abin jira a gani shine yadda kungiyoyin za su yi tasiri wajen karfafa harkan tsaro a kasar baki daya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan matakan hana wasu rukunin 'yan Najeriya biza ta shiga a yamana afuwa. Akan wannan batu na wannan kungiya ta sha'anin tsaro ta Shege Kafasa. Amma
Allah Allah Allah
kamun mafi
kabo juna
kan mu bari kan so juna
Allah ya Allah ya Allah
Allah ya Allah
kan mu bari kan so juna
Allah ya Allah ya Allah
idan har dai ba manta ba kuna bi na ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duwa mun kwana ana uku ba wai ba dan tashi na hoto da kankan ba Algeria yan ko da jibun goshiya sun san arin ja ai da fatan shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dandela muta aru mu gaishe shi
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi
babe daga murabban keti
to muna jin ka menene ra'ayinka
to wannan kungiyoyi dai yanzu zama na alheri wa al'umman jihar Bauchi ai al'umman Najeriya musamman yan arewan sai Allah tabbatar da shi
to baka
ga muna kuma
me kace
muna goyon bayan hakan
to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi waye akan layi
to sunana Idris Umar
to Idris Umar menene ra'ayinka dangane da kafa wannan kungiya ta shege kafasa
to gaskiya ra'ayina akan kafa wannan kungiya ta shege kafasa bai ba saboda ana fama da matsaloli na kungiyoyi wanda ba su da rijista ba san da su ba sannan kuma jagorancin da akwai ga sojoji da ƴan sanda an yi fatali da shi an ki doka abin da muhimmanci duk shi na ka kawo muna wayan ga matsaloli sai na muku wata alheri
to mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma mun samu kira daga jamhuriyar Niger waye akan layi
yawa kuna magana da Yusuf Muhammad Salisu
to Yusuf Muhammad Salisu menene ra'ayinka
ya duk ra'ayina ina goyen bayan wannan al'amari na kungiyoyin arewa idan har na kudu ya tabbata su kuma yankin arewa ya kamata su kafa irin wannan wato rundunar ta kare rayukan al'umman su domin kuwa idan har 'yan kudu ne kaɗai suka kafa irin wannan kungiyar to za a rinka fakewa da hidima ake cewa ana albarkar sana
to na ga mun rasa layin Yusuf Muhammad Salisu daga jamhuriyar Niger to yanzu kuma mun samu wani kira daga Katsina waye akan layi
kuna magana da Alhaji Badamasi Saleh karamar hukumar ƙaure daga cikin babban mutum
to Alhaji Badamasi muna jin ka menene ra'ayinka
yawa ra'ayina akan wannan
malam Badamasi da Allah ka kace rediyonka
mu ma ba mu yarda da ita ba kwanda waɗantan da suke tsaron wannan manyan sojoji a daure musu jinje a ƙara ƙarfin gwiwa a kansu gabaki ɗaya a yi aiki tare da su shi ne ya fi dace a gari amma an kafa waɗansu wanda cewar ba su bane ba za su yi kai wani aikin da ba za a dace wanda gwamnatin ba ta amince da shi ba amma a ƙarfafa waɗannan kana cire su lakin abin da zan faɗa kenan ni ne Alhaji Badamasi Sani
kalmar Alhaji Badamasi daga jihar Katsina yanzu kuma mun sami kira daga jihar Cross River waye akan layi
Rajuma Umar Cross River
to muna jin ka menene ra'ayinka
ni ra'ayina game da wannan sai yake kafasa ina goyen bayan su saboda abin siyasa ce ya nan tsaron mu suna kokari daidai gurgudu amma ce wata shiya ta ware a duba abin da lasema suke wa mutane ya yi sama ishara mu muna goyen baya inda ba zai ka tashi hankali ba kowa ya kawo tsaro a gidanki shiya sai soke sai ake miki su yan jami'an tsaro din Allah ya sa mu dace Allah ba mu zama lafiya
to mun gode Umar daga jihar Cross River yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To wa alaikum assalam.
Haji Zaban la barka da yammaci.
Yawwa barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa Ngaro muna jin ka.
To gaskiya aka ba ta mu fito mu ga wa kanmu gaskiya fa. Kasan nan idan har aka ce wani yankuna za su rika fitar da irin waɗannan kungiyoyi to billahi lazi wannan abin tsoro ne. Ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari da ɗan majalisar mu da wannan kungiya a mutukun dinnan da wannan kungiya ce ki kafasa gaba ɗaya kamata a rushe su wallahi wannan fito da wannan kungiyoyin ba alkhairi bane a Najeriya saboda yanzu misali idan wani dan kudin tsabbaren Yarbawa ya samu mulki zai iya kokarin da zai kawo duk abin da ya ga dama akan wannan magana haka dan nan yake shi ma zai iya samu irin wayannan matsalolin menene dalilin menene ma amfani shugaban kasa menene amfani ɗan majalisa menene amfani sanatocin mu ya kamata mu ga akan mu gaskiya wannan kungiya ni dai a matsayina dan Najeriya bana goyen bayan ta bana goyen bayan ta a soke su gaba ɗayan su a tashi lafiya Alhaji Musa Ngaro
na mun gode Alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi waye akan layi
Sai Ali Adamu ne daga magama Toro local zaman Bauchi state.
To Ali Adamu muna jin ka.
Yawa abin da nake magana akai shine irin wayannan abubuwan da sojojin nan suke shine yake ba mutane tashi hankali. Domin ya za a ce maka sojoji za su taso da a Boko Haram za su taso kamar daga Bauchi su zo kamar kilometer 50 su zo a ce wai an yi faɗa tare da su wai an kore su. Wani irin kura ne kai kana da jet kana da komai a ce ba za ka je ka waje ce ni ya tsira da kan mashin da mota a ce ya tsira wannan shine yake tarin mutane
to mun gode Alhaji Adamu Toro daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi
Sani daga Bakori Sani Sallau daga Bakori
to Sani Sallau muna jin ka
wannan abinda ake so a kafa to ni a fahimta da tunda gwamnatin tarayya ta kasa tare mutane ta kasa tsare yan kasa sai a ce an sace wannan a ce an kashe wannan idan dai an ba kudi dama mu ma ya kamata a ba mu dama gaskiya ya kamata a ba mu dama saboda kullun yanzu daga ayu garkuwa da wannan sai a kashe wannan sai a kashe wannan zai yiwo shi talaka an hana su an shi maka shi mallaki makami kuma ana ta kashe su gwamnatin tarayya alamun kamar ta kasa to in dai har za a ba wani bangare dama to mu ma kudi mu ma arewa ya kamata manyan mu su yi hakuri mu ma a samu yadda za mu kare kanmu
to mun gode Alhaji Sani Sallau Bakori daga jihar Katsina yanzu kuma bari mu je jihar Niger waye akan layi
Ibrahim mai yankin hula a garin Niger da a Kimba
to Ibrahim mai yankin hula muna jin ka a gurguje
to masha Allah Alhaji Musa Ngaro ya riga ya gama magana amma ya kamata su an yi shugabannin mu na Arewa ya kamata su kwantar da hankalin su san abin da yake gudana yanzu saboda duniya ta dauki dini wannan kungiyar da ake cewa a kafa to sosallan yaki ne da ake so a haddasa musamman nan Najeriya tsakanin kudu da Arewa ko bai kamata su suka tsaya gani su sa ido hakan ta kasance ba
to mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger madalla da haka muka kawo karshen daukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 3 na yamma da minti 53 to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington
wasanni a takaice
horar da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer na fuskantar barazanar yiwuwar rasa aikin sa a ƙarshen wannan kakar wasannin idan ƙungiyar ta kasa karkarewa a cikin ƙungiyoyi shida na saman teburin gasar Premier a daidai sa'ar da fafutukar shiga gasar zakarun Turai ta kubuce mata. Solskjaer dan ƙasar Norway ya soma aiki a Old Trafford a zaman riƙon ƙwarya ne bayan da ƙungiyar ta sallami kocin ta Jose Mourinho. Kocin ya soma da kafar dama sa'ar da ya yi ta samun nasara a wasannin sa na farko. To sai dai bayan tabbatar da shi a matsayin na dindindin al'amura sun sauya inda kungiyar ta yi fama da koma baya na rashin nasara a wasanni. Yanzu haka kungiyar na a matsayin ta takwas a teburin gasar Premier tare da maki 35 a cikin wasanni 25. A halin da ake ciki kuma daga ƙarshe dai dan wasan gaba na Nigeria Odion Ighalo ya sami isa sabuwar kungiyarsa ta Manchester United ta Ingila bayan da ya fuskanci tsaikon samun damar shiga kasar Burtaniya. Ighalo wanda ya baro kungiyar Shanghai Shenhua ta kasar China a zaman aro ya fuskanci tsauraran matakan da aka sanya na shiga kasar ta Burtaniya musamman daga China sakamakon fargabar cutar coronavirus. To sai dai dan wasan mai shekaru 30 da haihuwa ya sami shiga inda ake sa ran zai soma bugawa kungiyar wasa a wasan da za ta fafata da Brugge a gasar Europa. Haka kuma zai iya kasancewa a cikin yan wasan kungiyar da za su fafata da Chelsea a gasar Premier. Shahararren dan wasan kungiyar Liverpool Sadio Mane ya dawo atisaye da kungiyar bayan yan kwanaki da yayi na jiyan rauni a cikin watan da ya shuɗe na Janairu ne. Mane ya sami rauni a kafar sa a wasan da Liverpool din ta yi galabar Doke wa Wolverhampton. To sai dai ana sa ran dan wasan ya koma fagen daga a wasan Premier ta gaba da kungiyar za ta kara da Norwich City. Kawo yanzu Liverpool din ce yake saman teburin gasar ta Premier ba tare da an doke ta ba a daukacin gasar ta bana, inda ta yi nasara a wasanni 24 daga cikin 25 da ta buga kana ta yi kunnen doki a ɗayan wasan. Shahararren dan wasan ƙwallon tebur na Najeriya Haruna Kwadri zai jagoranci manyan zuratan 'yan wasan 15 zuwa gasar ƙwallon tebur ta ƙasashen Afirka ta shekarar nan ta 2020 a ƙasar Tunisia. A ɓangaren mata na gasar kuma mai rike da kambin gasar Dina Mashref 'yar ƙasar Masar ce za ta jagoranci takwarorinta mata a gasar da za a fafata domin lashe kyautar zunzurutun kuɗi dala Amurka 25,000 daga ranar 24 zuwa 26 ga watan nan na Fabrairu. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yan Koriya ta Kudu suna murnar lashe ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo da aka bayar a bukin karrama masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai na Oscars wanda aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka. Darakta Bong Joon-ho ya lashe kyauta a rukunin fina-finai da suka fi kyawun hotuna da fim ɗinsa mai suna Parasite a bukin na Oscar wanda aka yi a karin 92. Baya ga haka, Joon-ho ya kuma lashe kyaututtuka guda uku da suka hada da daraktan da ya yi zarra a fina-finan kasashen waje da kuma labari mai asali a bikin wanda aka yi a daren jiya Lahadi. Tuni dai shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya shiga shafin Twitter ya mika saƙon taya Joon murnar lashe waɗannan kyaututtuka. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura mutum 900 yayin da ƙarin mutane da suka kamu da cutar a Burtaniya ya sa aka ayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar jama'a. Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a nan Amurka sun kwashe yinin rana ta ƙarshe suna tafka muhawara da junansu kafin zaɓen fidda gwani na gobe Talata wanda za a yi a New Hampshire. Ma'aikatar tsaron Amurka kuma ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a wani harbi da ya faru da safiyar jiya Lahadi a gunduman Sherzad da ke gabashin lardin Nangarhar a Afghanistan.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Boykick Zanga-Zanga Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.